باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبه نستعین ولا عدوان الا علی الظالمین، والصلاة والسلام علی اتمان الاکملان علی خیر خلق اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، وبعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ayau kwanan wata na jin tara ne ga watan biyu alisahun turawa kenan shekara ta 2014 wanda kuma shine dace da tara ga watan rabiu sani shekara ta 1435 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda yau za mu ci gaba da darasi na 20 a cikin wannan littafi na Ahkamul Janaiz na Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullah wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na Ihya'us Sunna dake kofar Nasarawa a cikin birnin Kano. Ɗan uwana musulmi, idan za ku iya tunawa za mu tashi ne a gabar magana ta 9, ita ce sana'u annasi 'alal mayyit. Yana daga cikin alamomin cikawa na kwarai ga mutum musulmi, idan Allah idatar da shi zai samu kyakkyawan yabo daga mutane bayan mutum ya mutu, a rinka yabansa ana faɗin alheri da yawa a kansa. Duk wanda ya mutu aka yi ta yabansa, aka yi ta faɗin alheri a kansa, to insha Allah ta'ala ana kyautata zaton wannan mutumin da yardar Ubangiji ya samu kyakkyawan cikawa. Kar ku manta cewa sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abinda ya karantar da sahabbai shine idan mutum ya mutu a faɗi alheri a kansa. Saboda hadisin da ya zo cikin riwayar Imam Al-Bukhari, manzon Allah yana cewa la tasubbul amwata fa innahum qad afdaw ila ma qaddamu. Riwayar na Aisha, jama'a ku daina zagin mamata, idan mutum ya mutu a daina zaginsa, a daina la'antarsa. Saboda wanda ya mutu ya riga ya mutu, kuma zai je ya tarar da abin da ya gabatar. In alheri ya gabatar zai tarar da alheri, zaginka ba zai rage masa komai ba. Idan kuma sharri ya gabatar a rayuwa, to zai je kuma ya tarar da wannan sharrin, zaginka kuma ba zai kara masa azaba a wajen Allah ba. Wanda Allah ya ce mukami bakinmu kan mu zagi mamata sai dai in da buƙatar a faɗi wata ɗabi'a da mamaci ya mutu wanda za mu zo mai bayani a kanta. Akwai waɗanda kam lalle ko da bayan sun mutu to ba laifi in an yi bayanin ɗabi'unsu, ba wai la'anta ba, ba zagi ba, a faɗi ɗabi'ar da mutum ya mutu a kanta ko aƙidar da mutum ya mutu a kanta, wannan baya cikin giba ko baya cikin abin da aka hada. Akwai riwaya ta Imam Abu Dawud da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa idza mata sahibukum fad'uhu wa la taqa'u fihi. Idan ɗayan ku ya mutu to ku kyale shi, kada ku fakka a kansa, kada a kai masa farmaki a kai da shi. To ana son dai mu rinka yabon mamaci in yayi abun yaba, idan yayi abun yaba. Idan kuma bai yi abun yaban ba sai a shiru, kada a yi ƙarya. Malam ya ce wassala'u bil khairi ala al mayyit min jam'in min al muslimin as sadiqin aqalluhum uthnani min jiranihi al arifin bihi min dhawi as salah wal ilm mujibun lahu al janna bi fadlillahi wa fihi ahadith. Awalan an Anas radiyallahu ta'ala anhu qala. Gabar magana ta 26, yabon da mutane za su yi wa mamaci yabo da alheri, a samu jama'a cikin musulmi. Amma fa ku lura, yace as-sadiqi, jama'a masu gaskiya su yabe ka. Kaga dan ka zo ka mutu ɗan tasha, ɗan hayaniya, marasa aqida ko kafirai ko wasu fasikai, ko ahlul bid'i wal ahwa suka tayyabanka wannan ba zai zamanto alheri gare ka ba shi yasa yace as-sadiqina dole a samu masu gaskiya ba kuma makaryata ba ka san akwai wadanda idan sun mutu ma hayar wasu ake yi su je su ta yada yaban su wai dan dai wai su samu popularity a cikin mutane wai a ce wai ai sun shahara ai suna da wani alheri kaga wannan akwai ƙarya a ciki tunda biya aka yi a je a yabe su mallam yace mafi karancin su ka ji wata falala mutum biyu kawai mutum biyu masu aqida musulmi masu gaskiya idan ka mutu suka yabe ka suka faɗi alheri a kanka akwai riba masha Allah tabarakallah min jiranihi al-arifin bihi daga cikin makota fa makotanka ko a kasuwa makotanka ko a gida makotanka ko a wajen aiki waɗanda suka sanka sannan wata sifa min zawi salaha salihai ba ko da karabiti da tarkace ba dan tarkace sun yabe ka ko waɗanda ba su da amfani sun yabe ka inna rududu yuyuyu ba zai amfanar da kai da komai ba shi yasa yace min zawi salaha a samu masu salaha wal ilmi kuma masu ilimi to duk wanda Allah ya masa wannan arziki masu gaskiya salihan bayi masana addini ba jahilai ba suka yabe shi bayan ya mutu wannan mujabu lahul janna zai wajabta masa shiga aljanna kaga wannan yana nuna mana yana da kyau ka kulla alaka da mutanen kirki ina lalle a rayuwar ka ya zama kana da contact direct contact haduwa ta musamman da masu gaskiya kaga shiga layin makareta kai kokari ka zama layin ka layin ɗan gaskiya ne na biyu ashe yana ana da bukatar kai alaka da salihan bayi mutanen kirki yayan arziki yayan masha Allah tabarakallah ba yayan asha ba yayan wayo Allah na shiga uku ko yayan Allah ya isa an cuce mu ba ka kulla alaka da azzalimai matsiyata macuta maha'inta mayaudara kazamai wanda duniya ta shaida da kabantar su ka ce kana alaka da su kuma wai ka musu sai dai ka shirme ne da zai maka amfani ba tun daga nan duniya za a fara wa tobin alasi ne kafin ka kwanta Allah ke sannan kuma shi akwai bukatar ku kulla alaka da mutane masu ilimi ashabul ilmi wal fadila masu ilimi ba ai falala ce Imam Ali bin Abi Talib yace kafa bil ilmi sharafan mala ya ishi ilmi sharafa ya ishi ilmi daukaka ayyadaihi man la yufsiluhu wanda bai da ilmi ya rika da awarsa wai shi ilmi wanda bai da shi ma kawai ne ma yake dora kan sa rigar yana ci ai muna da sani ai mu wasu ilmi ne ai mu wasu ka gane ko bai da shi ba to ai wannan ya nuna ilmin abun so ne tunda jahili ma yana so ya shiga riga ta ilmi yake kuma ya isa jahilci abin kai wanda yake wato jahili amma baya san a ce shi jahili ne idan ban gane ba sanan mutum kasurgumin jahili yana zaune kana jira ko sai ka nuna shi da cika amma fa kaga wannan gaskiya babban malami ne an gane wannan babban malami ne makaranci ne sai ya ji dadi wanda ai wannan su ne masu ilimin garin nan ai amma fa jahili ne inno jahili ne katim ma'ana arbe wallahi sai ji dadi amma kuma in shi jahilin ne cika ke kazo kace kaga wannan mutumin ai wallahi jahili ne mai tredi ma jahilci to sai kun yi fada da shi to wannan illar jahilci kenan so kaga jama'a ilimi abun so ne ko to waɗannan masu ilimi da kake da alaka da su idan ka mutu suka yabe ka to bi mashi'atillahi tabaraka wa ta'ala zaka samu falalar yaban da masu ilimin suka yi maka ku kulla alaka da mutanen kirki ya ku bayin Allah wannan zai wajabta muku shiga aljanna ga hadisi na Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda yace murra ala nabi sallallahu alaihi wasallam bi jinazatin wata rana an zo wucewa wajen manzon Allah da janaiza murra ina mabniyun ne lil maf'ul ma'ana wasu suka zo wucewa da janaiza gaban annabi fa'ana alaiha khairan sai mai yabo ya yabo wannan jana'iza da alheri kai masha Allah wannan gawa alhamdulillah gawar wani ka san mala akwai bayin Allah da Allah ya musu arziki Allah ya taimake su idan sun mutu duk inda kare zaka ji yaban su ake mahalul khairi was salahi ana ta fadin alheri to mallan yi kokari idan ka mutu jama'a su ji ka mutu kanka bari kai rayuwar da in ka mutu ba za a ji da rayuwarka da rashin rayuwarka ji dai ne la aka ce khairun nas anfa'uhum linnas mafi alheri a cikin mutane mallan shine wanda yafi amfanar da mutane kuma amfanar da mutane ba sai malami ba ba wai malami mai jan aya da hadisi ba mai kudi ma zai amfanar da mutane mai gyaran nifa ma zai amfanar da mutane plumber mai gyaran ruwa zai amfanar da mutane malami anguwa zai amfanar da mutane malamin makaranta zai amfanar da mutane dan kasuwa uwa uba amfanar da mutane kowa ka bane ba ma'aikacin gwamnati a officials zai amfanar da mutane ma'aikacin lafiya likita ne nurse ne masun jama zai amfanar da mutane to yi kokari sana'arka ka ji insha Allah tabaaraka wa ta'ala ko ta dalilin sana'arka kana da wani account da ka bude na musamman taimakon al'umma da kai da sana'arka shi ma zai isa ma gidan aljanna yi kokari kai wannan amma ya zaman to kana aikin kamala ba wanda yake fa'idantuwa da kai sai dai wata ya kare kurin kalali albashin kare ka ci albashi ba riba mai ba to wannan jana'iza mala an zo wucewa da ita a gaban annabi mala akai ta fadin alheri a gaban ta annabi yana ji wata tafa'atil alsun bil khair hala ta suka yi ta bibiya da alheri wannan ya fada wannan ya fada wannan ma yazo mene ta wannan ya fada ya ta wannan ma yazo mene mai tawa wannan ma ya fada duk kowa yabo 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 wannan sune bayan Allah da suka wahala a duniya wajen hidima wa addini da hidima wa al'umma kenan فقالوا كان ما علمنا يحب الله ورسوله suka ce wannan bawan Allah a iyayen da muka san shi wallahi mutum ne mai son Allah mai son manzon Allah mallan kaji iyaye banda ake so abin da zasu yi bai kasu fara cewa an san kana son Allah kuma an san kana son manzon Allah mallan daukaka ne a ce kana son manzon Allah mallan zagi ne a ce mutum baya son manzon Allah zagi ne wannan amma yau wannan kalmar an mayar da ita wato aswaki ko cingam din da ake tattaunawa da mutum ka samu bambancin fahimta da shi akan aqida ko da sai ce ai baya son manzon Allah ai bin da za a yi ma kenan dukkan mutum musulmi mai sallah mai kallon gabar yana sallah in aka ce masa wani baya son manzon Allah ai ba zai kaunace shi ba ina fata ana fahimta so ba daidai bane ka ce wa dan uwanka musulmi da yake sallah wai baya son manzon Allah din sai dai in ya aikata wani aiki na fili na zahiri wanda ya tabbata din baya son manzon Allah din sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka ce to iya yadda muka san wannan bawan Allah yana son Allah yana son manzon Allah ubangiji Allah ka sa mu cikin masu son ka ko masu son manzon ka sallallahu alaihi wa sallama fa qala nabiyullah sallallahu alaihi wa sallama wajabat 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 kawai manzon Allah suna gama jawabi sai ya ce wajabat 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 me wajabat wajabat wala wajabat wannan aljanna ta wajaba ga wannan gawa aljanna ta wajaba ga wannan gawa ka duba fa iya mubalaga wato kurewa ba ba wai zai shiga aljanna ba wajibi ne aljanna zai shiga wannan bawan Allah wajibi Allah ya wajabta wa kansa zai sa wannan bawan aljanna saboda kurin yabon mutane zai samu ashe wannan mutanen da kake rayuwa da su wala akwai bukatar ka zauna lafiya da su daga tara abokin gaba guda goma to kai kokari ka rage yawan su zama guda biyu ko hudu haka ake siyasar rayuwa ko ma meye ma duk yanda za ka yi ne zama kana da abokanan gaba da yawa sai inda duk inda aje wannan yana sukanka wannan yana zaginka wannan yana bata ka kuma akan wani abu mu'amala na duniya to yi kokari ka sassauta ka rage yawan abokanan gaban ka zama mai siyasa mai mu'amala akwai wanda wallahi sakin fuska kawai zai sa ya dinga kaunarka akwai wanda wallahi gaisuwa kawai ta daina ka kashi gaba ka da shi akwai wanda wallahi gaba ka da shi dan rar da kai mai cafanan 250 ba kammala da shi ya daina gaba da kai akwai wanda gabar da yake da kai dan ranar da ka wanke mota kaje kofar gida kai sallama kace a kira mun wani yana fitowa kace na zo mu gaisa ne kai saboda Allah in ga ma ina kaunar ka saboda Allah kurin kai tafiyar ka 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 shiga ba shi har abada wala ne zai rago a gare ka so ya ku yan wani ya kamata mu ga mu siyasar rayuwa za ga wani shibe da wani yana fada da wancan yana zage da wannan yau wannan yana kinsa yau wannan yana fada da wannan yau gashi ba shiri da wannan yau abubuwan da yawa ka tara kanka matsaloli da yawa to kaga muna da bukatar idan mun mutu ba a fada alheri a kanmu wannan bariya bane wai kai aikin da za a yabe ka bayan ka bar duniya a'a ai in kai aikin da Allah yake so ne in kai aikin da manzon Allah yake so ne to shine za a zo a fada alheri a kanka so ya koyan wani ku gari ku rage abokan gaba ka rage abokin gaba ka rage abokin gaba ku gani ba manzon Allah ko lokacin da yake jihadi idan an zo za a tafi yaki wasu kafiran sai annabi ya kokari ya sulhu da su duba yahudawan madina banu quraiza lokacin da aka zo gazwatul ahzab a annabi yayi kokari ya kulla sulhu da su yace to kun ga ku yahudawa muna tsare da kuma zaman lafiya so mu yi alƙawari da ku ba ku taba ni bani ba zan taba ku ba mun yi alƙawari da ni da ku haka aka kulla alƙawari a samu sulhu ashe akwai mutumin da kake ganin in kun yi fada da shi fadan ka da shi din wata kila zai iya jawo maka matsala a rayuwa ko shi kansa zai iya jawo masa matsala ko kuma zai iya jawo maka matsala a tafiyar ka ko ra maka mance wannan to sai kai kokari ku sulhunta da shi shikenan a samu sulhu Allah ce wasulhu khair wa udrat al anfus ash-shur a samu sulhu shefa alheri amma yau abin tausayi mala akwai wanda baya shiri da mahaifinsa na akwai wanda baya shiri da mahaifinsa sai a ce wala fa ba ko magana ba sai da mahaifin shi akwai wanda baya magana da mahaifiyarsa akwai wanda yayansa uwarsu daya ubansu daya ba a ga maciji akwai wanda gidansu daya suna tare ga matar wani ga matar wani amma wallahi dai su baya hadarsu da kofa daya amma yanzu an ma zo an raba kofa akwai wanda za su hadu da dan uwansa a masallaci su yi sallah a sako daya a gaggaisa da mutane in ya ga wani ne wanda ba sa magana da shi sai wufse ya tashi kamar ruwa zai kama amma ba wai wani abu saboda ba sa shiri da wani duk wannan dabi'un mu ne duk wannan halin mu ne akwai wanda yana kallon kala kallon sa saboda bala'i kiyayya shi ba zai kula ka ba kuma kai ma ka gama dai bai iska kuma ba za ka kula shi ba so jama'a duk wannan dabi'u ne na kazanta wanda ya kamata mu yaki shedan akan su ba komai yi masa magana ba komai yi masa magana assalamu alaikum wani ya gaji a lafiya dalau tashkina ciki ba komai alal aqalli ka rage kaifin gaba kake daka wayi gari akwai wai wani mutumin da ya tsaya maka a zuciya ka wai ka rasa yadda zaka yi shi wai ba ka shiri da shi kake daka wayi gari akwai mutumin da in yazo wuri gaban ka zai ranka fatuwa kake daka wayi gari akwai mutumin da wai yana wuri wai ba ka iya magana kake daka wayi gari wai akwai mutumin da wai inde harka yana cikin ta to kai ba ka ciki dan me zai hana ka dan me kai kokari ka gyara ina fatan muna fahimta to annabi yace wannan dai ta wajaba Allah ya sa mu cikin su amin umur rabbi janazatin fa usliya alaiha khairan sharra an zo an wuce da wata janaza kuma sai aka yi ta yabanta amma yabo na sharri ma'ana aka faɗi a sharri akan ta sharri shi kai wannan wannan gawa ka Allah ya sauke eh ba labari abu yayi munana ka san mallaka akwai mutanen da in sun mutu ma dai to masha Allah banda ma da suka mutu saboda bala'in da suka shuka a bayan kasa kuma ai yanzu dan akwai mutanen da Allah ya kashe su shi ya kuma na da iri to su kwanta a daina jin duriyar su ba wallahi shi ba alheri insha Allah indai Allah zai danne mana wasifar da suka daga kashi akwai su a zamanin annabi wani ya mutu an zo ana ta faɗin sharri wata taba an alsuru laha bisharri akai ta faɗin sharri akai ta faɗin sharri annabi yana zaune yana fa qalu suka ce bikisal mar'u kana fi dinillah wannan mutumin tun da shi dangane da addinin Allah al'amarin sa ya munan makiyin addini ne aduwullah wa aduwuddin wa aduwu rasulillah makiyin Allah makiyin addini makiyin manzon Allah makiyin shari'ar Allah wadannan su ne lokacin da suke zamanin suna fada da Allah da manzon Allah wadannan su ne lokacin da suke zamanin suna fada da sunna suna fada da addini suna fada da aqida suna yakar masu addini ya lashi ta fabi ya ce duk mai addini duk mai musulunci sai ya gama da shi duk inda ya ga mutane suna aikin Allah suna aikin alheri ko suna musulunci sai ya je yayi kutan gwaida akwai masu rubutawa a takarda kullun rubutun su da su cutar da musulmi masu al'amasa addini da haka ake biyan sa albashi ya rubuta sharri kurin ya aika dan a tankofar da masallata dan a cutar da musulmi ai ta sharri ai ta gaba abinda ma ba a yi ba a ce an yi akwai wanda shi kuma rayuwarsa aikin sa kenan akwai wanda zai zo ya zauna a cikin ku sai shekara shekaru da shi za ku yi azala da shi za ku yi sallah da shi za ku yi azumi da shi za ku buɗe baki amma wallahi malam ma'aikaci ne a cikin ku yana rubuta sharri yana kaiwa dadin ta ma da mutum zai rubuta abin da ya gani da alheri idan an faɗa alheri ba za su faɗa ba su daman abin da suka zo ne ba neman sharri yanzu bawan Allah ka kare rayuwarka kana faɗa da Allah kana faɗa da addinin da ya fi ƙarfinka ka manta da sufur auna suka yi babu wanda ya faɗa da addini irin karawana malam ya yi faɗa da annabawa ya yi faɗa da Allah ya yi faɗa da manzannin Allah amma da ƙarshe ya yi ƙari da ruwa Allah ya halakar da shi annabi Musa ya tattara zai tafi ya ce bari in bi shi sai na halakar da shi da ƴan jama'a ta sa mutanen annabi Musa suna juyawa suna hango Fir'auna da mutanensa akan dawaki suna inna la mudrakuna kamar yadda Qur'ani yake bada labari qala kalla inna ma'i rabbi sayahdin annabi Musa ya ce kalla wallahi yau Fir'auna bai sai kama wa ni ina tare da ubangiji na zai shiryar da ni mallan wannan shine abin da yake bakin duk wanda ya rike gaskiya da addinin Allah da aqida ta gware kalla inna ma'i rabbi sayahdin kalla wallahi har abada wallahi ubangiji na yana tare da ni kuma shi zai shiryar da ni duk wanda yake kira zuwa ga hanyar Allah duk wanda yake addini irin na Allah irin na manzon Allah to wallahi Allah yana tare da shi inna Allaha ma alladhina taqaw wal ladina hum muhsinun lalle Allah tabaaraka wa ta'ala yana tare da wanda suke takawa da kuma wanda suke masu kyautatawa Allah yana wannan alƙawari ne gata ne wa inna jundana lahumul ghalibun Allah yace rundunar mu waɗanda suke tare da mu su ne masu samun nasara kenan wanda ya bata rayuwarsa da bata addini da cutar da addini shine za ka ana masa wannan magana mara kyau kaji abin da suka ce bi isa almar'u kana fi dinillah shirja wannan mutumin akan lamarin addini Allah ya wadare da shi ya cuci addini ya cuci addini yi kokari cikin damar da ka samu ka taimaka wa addinin Allah ai ragalli ka samu shaida a wajen mala'iku cewa ko kai wani laifi a ce Allah wannan bawan Allah ya taɓa taimakon addini sai a daga ma kafa sai a sauka za maka amma wasu su zo su saka aiki wasu da baka taɓa ganin su ba kana yi wa wani aiki wanda baka san waye ba ana baka albashin da zaka yi ritaya albashin da baya iya magance maka rigar da zaka saka albashin da fa baya iya biya maka bukatarka ta gidanka ba ka zo kai ritaya ka sauka kana lalmalalman kana neman mai gadi ba mai gadi ma sai ka ji ka kama kafa wace ila wani ya dauke ka gadi a kasuwa ko a dauke ka gadi a kofar wata makaranta ko ra makamancin wannan shi ne fa karshen abin da mutum zai yi ka yi aikin ka gama 35 65 wane ne ka gama shikenan kana cikin halin kakani kai kuma ka shuka sharri ka rubuta bala'i ka tafi ka bari ta dalilin ka an halakar da mutane da yawa ta dalilin ka an matsanta wa addini da yawa an cutar da bayin Allah da yawa ta dalilin ka da birin da ka rubuta wanda ba kai ba ba musulmi ba shi kuma in ya hau kujerarsa kullum kokari yake yi ya ga wani taimako zai yi wa addininsa da aqidarsa duk zuwa ake ana tara su a wuraren ibadunsu ana cewa to kula da kaza ina wakilan mu a cikin likitoci ina wakilan mu a cikin yan sanda ina wakilan mu a cikin sojoji ina wakilan mu cikin malaman makaranta ina wakilan mu cikin malaman jami'a ina wakilan mu cikin mata masu sai da kosai a bakin titi ina wakilan mu cikin mata masu gasa masara a bakin titi ina wakilan mu cikin direbobi ina wakilan mu cikin kaza ina wakilan mu a Najeriya ina wakilan mu a waje wallahi haka suke tara mutanen su balla dalla kowa ana dora mai ga assignment din da za a ki soyi amma kai kana musulmi kana kalmar shahada baka taba tunanin a kujerarka a ofishin da kake aiki bari ka taimaki addinin ka ba Allah da ya maka gata ya baka aikin da kake cin albashi amma da shi ne za ka yi amfani da wannan dama ka yi fada da addinin Allah kar a hada da kai a gurguntar da addinin Allah a hada da kai a cutar da wasu a hada da kai a kashe wasu a hada da kai a yi kaza da me za ka ga ubangiji bayan ka kwanta me zaka ce wa Allah kuma ƴaƴanka da kai fa ka bari ya zaka yi da su in duniya ta tafke su amfani da dama da ku samu ku ce maka addinin Allah gaskiya baya dai ce babu kwana amma wasu kam wallahi malam ka ce aikin da suke lalle sun yi kansa asara albashi ne ana nan ana cin albashi har a mutu kuma za a ci albashi amma akwai inda ba albashi kowa ga bane da gaske akwai inda ba albashi wallahi ba abin da zai rayar da kai sai aikin ka kai da za ka mutu ko arni ya yadda zai mutu ko arni ya yadda zai mutu to kai tunani in na mutu wani tanadi ne wa kaina yanzu wannan a gaban annabi aka fada aka fadi sharri akan wannan mutum kaga dai manzo Allah kama bakin mutane hana su yake amma wannan gawar saboda bala'in da ta aikata ya kai ga a gaban annabi an soke ta annabi yana shiru yana ji bari ku ji abin da manzo Allah ya ce fa qala nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam wajabat a kalmomi guda biyu irin kalmomin iri daya amma kuma ma'anar da bambanci sayyidina Umar yana zaune a wannan wuri lokacin da manzon Allah ya faɗi yabon alheri akan wannan gawa yace mata wajabat aka faɗi sharri ma yace wajabat sai Umar yace fidayya laka abi wa ummi kamar daidai yake da fidaka abi wa ummi ya rasulullah ya ubangiji ya Allah na ba da fansar na ba da mahaifina ya mutu ko a kashe shi annabi ya rayu ya Allah na ba da mahaifiyata ta mutu ko a kashe ta rayuwar annabi ya kuma shine fidaka abi wa ummi zai iya daukan babana da mamana in hada in bayar su su muke kai ka rayu kaga iya soyayya kenan haka suke ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za su girmama shi yace murra bi jinazatin fa usni alaiha khairan fa qult wajabat 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 ya manzon Allah an fa wuce da janaiza aka fada alheri akan ta ka fadi wannan kalma wajabat 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 wa murra bi jinazatin fa usni alaiha sharra an zo wucewa da wata janaiza kuma aka fadi sharri akan ta fa qult wajabat 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 kace wajabat 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 me ake nufi da wannan ba mu gane ba ai mana bayani kaga wannan yake nuna cewa sahabbai idan an faɗi magana a gaban annabi ba su gane ba tambaya suke yi so ya ku malamai wajibi ne a gare ku ku yi wa al'umma bayanin gaskiya fi sabilillah kada a gaya wa mutane abin da ba su gane ba sannan Ali bin Abi Talib yace in za ku yi mutane magana ku rinka musu magana a bisa daidai gwargwadon cakkar kwakwalwarsu yadda za su gane kada wani malami ya zo ya faɗi ko ko karama ko wani falala ko wata daraja a tambaye shi yace a linzami ya fi karfin bakin kaza to idan dai linzami ya fi karfin bakin kaza ai bai kamata a daura mata ba kuma ko ba ga bane ba to ko kuma a faɗa ku ga mutane abin da za su gane wani an mai tambaya yace kai mu wannan ba a tambaya in kana tambaya za ka halaka haka aka gaya wani kuma alqur'ani yace ya ce fasalu ala dhikri in kuntum la ta'lamuna bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim fasalu ku tambaya ahli adh-dhikri in baku sani ba tarbiyyar da annabi ya musu idan ya fadi magana ba su gane ba ta ke suke tambaya a ba ya ce Allah ya saukar da aya inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima da Allah da malaikun Allah duka suna yi wa manzon Allah salati ya ku wadanda kuka yi imani ku yi wa manzon Allah sallama da salati umarni ne aya ce sun gane wani bangare ba su gane wani bangare suka ce ya rasulullah sallama dai mun iya yi maka mun ka zo zamu ce assalamu alaikum ko mun je wurin ka zamu ce assalamu alaikum ya rasulullah amma salati kashiya ba mu iya maka koya mana malam duba larabci a wajen sahabbai su ne addini ya soka a wajen su duk wani balarabi dole ya tike gare su wajen larabci amma an ce ayi wa manzon Allah salati sai suka ce ya rasulullah ba mu iya maka koya mana ina jin za su iya mafarki su ce san gani ko kuma za su iya za su kulla da rahaba wa raja'a wa qala wa fa'ala allahumma da waye ko ba gaba ne wannan components din na yin salati ai suna da shi to amma da yake wani abu ne da za a yi fuskanci manzon Allah da shi sai suka ce gaskiya ba mu sani ba kamar sun san za a zo a yi rikici akan salati nan gaba Allah ya taimake mu suka ce ba mu iya ba shikenan wanda Allah ya shiru shi ma bai ce komai ba ku duba babbar magana fa shiru ya bai ce komai ba kuma shi za a yi wa salatin can sai a ga yana share gumi har wani sabi ta cewa ka gani ka zo ka tambayi manzon Allah kaza 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 manzon Allah ce ina wannan wanda ya magana shiru ya dan tsore ta kar ya zo ko wani abu aka sauke masa ina wannan wanda ya shiga ni ya rasulullahi ce to ga abin da za ku mun in za ku mun salati اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان الله ya shiga shi aje ai sai shine salatul ibrahimiya mal duk duniya babu salatin da yake wannan kima da daraja shine ake ce da shi salatul ibrahimi wala nan shin bukhari muslim sunan abu dawud tirmizi nasai ibnu majah gashi nan da yawa annabi koya mu shi shiga shi kuje kuje wannan shine ya fito daga baki mai tsarki kuma shine na wa'ayi ba mafarki bai ba ka san mafarki Allah ba gaskiya ne to amma ba mafarki ba gaya masa Allah yake ga yadda zai shikenan sai ahlus sunna suka ce to a hakura da salatin da yazo daga bakin annabi shikenan ba fada ba zagi ba zambo ba cin mutunci ba kaza to wani kuma sai ta wani ce ga wani nan wanda idan an yi shi da ya fi alqur'ani masa 6000 qur'ani ilu 60 ya bi shi 6000 to kaga wannan akwai san zuciya ce to sai aka ce ga wanda aka samu a riwaya kaga ba za a aje shi a dauki wanda aka samu a mafarki ba mahallu shahid abin da ya dame ni ba nan nake so na kai ba abin da ya dame ni nake so ku fahimta ashe ana tambayan annabi kisa ahlus sunna kullun aw azin sun jawabi su ga aya su ga hadisi kuma ce jama'a da mai tambaya duk wanda bai gane ba wallahi yayi tambaya kuma duk wanda aka faɗa masa wata magana ko wani abu bai fahimta ba yayi tambaya idan aka maka Allah bai gane ba shi ma ya shiga littafi ya shiga malami shi ma ya je tambayo dan aba mutane fiwa addini ta tacce addini mana to kaga idan dan mun yaka sai mu zauna lafiya ba zan yi fada da kai ba ba za mu yi gaba ba za mu yi kiyaye ba ko da ke yanzu an daina fada an daina gaba an daina kiyaye yanzu ilimi ake ba wa karatu bincike mutane yanzu sun gaji da hayaniya suna so a ba su riwaya eh duk wanda zai magana ya kawo riwaya ya kawo hujja ya kawo bayani shikenan su ma sun gane ai mutane kowa ya gane ta kai wannan ba zai gaba ke zai tai ya tai ga wannan ko ya ci ja aya yayi ta bayani yayi ci sharhi to wannan shine in mun yi wannan zai taimake mu so jama'a a bisa wannan gaban kamar yadda Umar ya tambaye manzon Allah akan wannan kuma ku yi tambaya duk lokacin da malami ya jawabi ba gane ba ai tambaya da dukkan ladabi da girmamawa to ya tambaye annabi ya labari sai manzon Allah ya ba da jawabi bai ce dan me sai kake tambaya ba sai ce man asnaitu alaihi khairan wannan gawa da kuka yabi alheri a kansa wajabatul aljanna to wannan aljanna ta wajaba gare shi shine ma'anar wajabar na farko wa man asnaitu alaihi sharran wanda kuma kuka faɗi sharri a kansa ba ku faɗi alheri a kansa ba saboda halinsa wajabat lahu an-nar wuta ta wajaba a kansa shi sa Imam Malik Allah ya masa rahama yake cewa dukkan abin da ake jin tsoro yace na'udhu billahi min tashabbul alsina, muna jin tsoron Allah, Allah ka tsare mu bayan mun mutu harshen mutane ittifaki akan fadin shari'a akan mu. Ina shi jama'a ka da suke tare da kai kowa ba zai faɗa alheri akan ka ba dan gane da addinin ka ko aqidar ka, ai akwai tashin hankali, to ku yi kokari ku tsare wannan. Manzo Allah ce al-mala'ikatu shuhada'ullahi fi sama'a, al-mala'ika mala'iku shuhada'ullahi sune shaidun Allah tabaraka wa ta'ala a sama. Ma'ana abinda mutane suke faɗa da alheri akan bawan sawani, to shine mala'iku za su je su tabiya wa Allah, ba wai dan Allah bai sani ba, ta ce kai ya Ubangiji yau wani bawan ka ya mutu ana son sa a ƙasa, ana ta faɗin alheri akan shi. Wa antum shuhada'ullahi fil ardi, manzo Allah yace ku kuma mutane ku ne shaidan Allah a bayan ƙasa, mala'iku su ne shaidan Allah a sama, ku kuma ku ne shaidan Allah a bayan ƙasa. Antum shuhada'ullahi fil ardi, antum shuhada'ullahi fil ardi, sau uku annabi yace ku ne shaidan Allah a bayan ƙasa, ku ne shaidan Allah a bayan ƙasa. Wa fi riwayatin wal mu'minuna shuhada'ullahi fil ardi, manzo Allah yace duk mu'mine shaidan Allah ne a bayan ƙasa. Ashe ana da buƙatar mu'min dai su faɗa alheri akan ka ya kai bawan Allah. Inna lillahi mala'ikatan tantiqu ala alsinati bani adama bima fil mar'i min alkhair washarr, wa dalla ce Allah yana da mala'iku tabaraka wa ta'ala, Allah yana da mala'ikun da suna magana ne da abinda mutane suke faɗa akan dan adam. Da abinda mutane suka faɗa akan ka na alheri bayan ka mutu ko, to akwai mala'ikun da aka wakilta su za su yi ta maimaita wannan abu. Wani mutumin kirki ne, wani ya yi shahada, wani mai addini ne, wani ya yi kaza, su ma za su yi ta faɗa, su yi ta maimaita, su yi ta maimaita, su yi ta maimaitawa. Idan kuma suka yi ta faɗin sharri akan ka, a sha da mutuwar wani, wannan wani ai an huta bala'i, ya an rage bala'i, wannan ya cuci al'umma, wani ya cutar da jama'a, wani baya alheri a cikin al'umma, wani ya danne kuɗin mutane, wani a kasuwancinsa ya zalunci mutane, wani ya cuci mata wani ya cuci iyalansa, to wallahi kamar mala'iku za su ta maimaita wannan har a gurin Allah tabaraka wa ta'ala. In an faɗi alheri yayi, in ba faɗi alheri ba ma mutum ya shiga uku. Jama'a wannan hadisin duk tsawonsa gabaki ɗaya Imam Bukhari ya ruwaito shi, da Imam Muslim, da An-Nasa'i, da Tirmidhi, dukkan sun ruwaito wa sahahu. Tirmidhi yake hadisi ne sahihi, wa Ibn Majah da Ibn Majah, wal Hakim da Imam al-Hakim, wa Tayalisi da Imam al-Tayalisi, wa Ahmad da Imam Ahmad. Min turuqin an Anas, hanyoyi daban-daban daga Anas dan Malik sahabin annabi. Wasiyaku li Muslim, wannan jerin hadisin lafazin da yazo na Imam Muslim ne. Wa riwayatul ukhra li Ibn Majah, dai riwayar kuma ta Ibn Majah ne, za ku ga akwai su a cikin bracket an bambanta. Wa riwayatu li Ahmad wal Bukhari, akwai riwaya wadda Imam Ahmad da Imam Bukhari sun yi tarayya wadda fadda su a littafi. Wa ziyadatu kulluha illa allati qabla al akhir li Ahmad, duk karan da suka zo a cikin hadisin dukan su gaba ki daya, akwai wannan zagon sa bracket a bracket tsakanin baka guda biyu, wadannan kare-kare ne, to dukkan su gaba daya in banda karin karshe na Imam Ahmad ne. Walil Bukhari al-ula minha, karin farko din nan bracket na farko na Imam Bukhari ne. Walil Hakim al-akhiratu, na Imam al-Hakim ne na karshe, wa sahaha kuma yace sahihi ne, karin wa wafaqa al-Dhahabi, Imam al-Dhahabi yace daidai ne abinda Imam al-Hakim ya faɗa, wa huwa kama qala, kamar yanda suka faɗa din shine daidai. Wa akhrajahu Abu Dawud wa An-Nasa'i wa Ibn Majah wa At-Tayalisi, wadannan hadisai duka gaba daya Abu Dawud da Ibn Majah da Imam An-Nasa'i da Imam At-Tayalisi duk sun fitar a cikin littafin su kuma ga lambobin hadisin. Wa Imam Ahmad da Imam Ahmad min tariqaini an Abi Huraira, daga hanyoyi guda biyu ta Abu Huraira, riwayar Abu Huraira. Wa ziyadatul akhira fil An-Nasa'i anhu, ziyada ta karshe, kari na karshe kuma a wata riwayar ta Imam An-Nasa'i ne, Allah ya kara masa rahama da jin kai, daga Abu Huraira. Wa isnadu hasahi, isnadi ne ingantacce ba kura kai. Wa tariqul ukhra isnadu hasahi, dai hanyar hadisin isnadin ta ingantacce ne babu kura kai, wannan dai shine amana. In an kawo maka magana ya kamata a gaya ba ina za ka same ta. Duk wani musulmi na duniya ya iya koma wannan littafai gabaki daya, duk da lambobin hadisan sai ya koma ya gani. Haka annabi ya faɗa dangane da bawan Allah da Allah idatar da shi aka yabe shi. To jama'a, akwai wani abu mai muhimmanci. Meye hukuncin faɗin mummunan abu akan mutum bayan ya mutu? manzon Allah da ya faɗa mun ga muku hadisi na farko riwayar Bukhari cewa ku din zagin mamata zagi kowa san zagi ko to annabi ya ce a kame a daina zagi to amma mutumin da ya yada barna a bayan kasa yayi sharri a bayan kasa ko ya yada shirka ko ya taimaki kafirci ko yayi zalunci ko ya yada bid'a idan bukata ta sa za a yi wa al'umma bayani dan su guje shi wata kila ya rubutu su guje shi wannan mutumin ba mutumin kirki bane sannan wata kila su guje shi saboda wata kila mutanen manza irin sa sun yabe shi sai a faɗi sharrin da ya aikata wannan ba haramun bane kuma laysa minal ghiba baya cikin giba ina fata ana fahimta baya cikin giba ba ainihin haramun bane dan an faɗi sharrin da mutum ya yi musamman waɗanda suke yada sharri a bayan kasa suke bid'a ke za ku gani ana malamai suna bayani a cikin littattafai malam wani shi ya yada bid'a kaza ya yada sharri kaza yanzu misalin waɗannan mutane akwai waɗanda suka mutu suka yi da'awar annabta irin su Musailamah al-Kazzab irin su Aswad al-Ansi waɗannan duk da'awar annabi sun cika ce su ma annabawa ne irin su Musailamah al-Kazzab har aike ya aiko manzon Allah ya turo da yan aike guda biyu ya ce ku je ku ga Muhammad ga wani sabon annabi ya zo manzon Allah ya tambaye su ya ce yanzu ku kun yarda da abin da ya ga muku shi annabi suka ce ya kware ku sun yarda sai ya ce wallahi da ba dai yan aike ba a kashe su ba da ba koma da rawukan ku ba yanzu annabi yana rayi manzon Allah dama ya faɗa a cikin hadisi yace sai kunu fi ummati dajjaluna kazzabuna qariban min salatin za a samu a cikin al'ummata dujalai makariyata sun kai mutum kusan 30 za su rinka cewa su annabawa ne a zamanin sa Allah ya nuna masa wasu sahabbai sun karkashe wasu bayan rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai masu da'awar cewa su annabawa ne kuce ya fito ya ce su shi annabi ne kamar yanzu yan ahmadiyya Ahmad Gulam Mirza Ahmad Gulam su a wajen sa annabi ne ba manzon Allah ne cika maki annaba ba a wannan Mirza Ahmad Gulam shi annabi ne to duk sa ta ce wannan lai to mutumin da ya da shari'a irin wannan kaga dole ayi wa al'umma bayani ba za a kame baki a shiru ba to wannan kenan hadisi na biyu daga Abil Aswad Dibi قال أتيت المدينة وقد وقع بها مرض وهم يموتون موتا ذريعا فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمرت كوف مرت فمرت جنازة فأثنى كوف أثني عليها خيرا أبي الأسود الديني لكي تعناه مدينة وترانا سين ترد شوتا يأتوك أجل المدينة ana karshen lafiya mutane suna ta mutuwa malam mutuwa ta wuce gona da iri da ka'ida al-mautu zari'a kenan yace sai na zauna wajen Umar dan Khattab Allah ya yarda da shi ina zauna a wajen Umar sai aka zo wucewa da wata jana'iza sai naji ana yaban jana'izan nan da alheri fa asna khairan fa qala Umar wajabat sai Umar ya ce wajabat shi ma kan kuma ta Umar dai wanda ya tambayar da to abinda ya faru din ya zo shi ya faru akan su shi ma yanzu wakulci wa ma wajabat ya amir al-mu'minin abul aswad ad-dili yace wa Umar me ma'anar wajabat an yabi mutum ya mutu sai kace wajabat sai ce qala qultu kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam na faɗa irin yadda annabi ya faɗa irin yadda manzo Allah ya faɗa ni ma haka na faɗa ga abin da annabi ya ce ayyuma muslimin shahida lahu arba'atun bi khairin adkhalahu Allahu al-janna qulna wa thalatha qala wa thalathatun qulna wa ithnani qala wa ithnani thumma lam nas'alhu fil wahidi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin taskar da ya bar wa al'umma yace duk mutum musulmi da ya samu shaidar yabo ta mutum hudu suka faɗi alheri a kansa bayan ya mutu adkhalahu Allahu aljanna insha Allah Allah zai shigar da shi aljanna mutum hudu kake bukata kawai mallam amma ka ji sifofin su ko zamanto ahlul khairi was-salahi wal-ilmi wal-ma'rifa mutum hudu suka faɗi alheri akan mutum baya mutu zai shiga aljanna Allah samu dace sabai suke ce kullu wa salaha ya manzo Allah har wanda mutum uku suka yabe shi baya ba duniya qala wa salaha annabi yace har da wanda mutum uku suka yabe shi gara fasa kullu wa thani suka da kara ya manzo Allah to ya mutum biyu har da mai mutum biyu ma mutum ya mutu mutum biyu ne za su yabe shi قال واثنان النبي يجي ايه حد وند متن بي سكا يبيش ثم لم نسأله في الواحد سابس كي سيدي كما قلت يا بابو تنبيش اكا متن ديبا اتي كامتو متن تي يبيكا بابو تنبيا وانا جن سنجو كن يعني كو سند سنجي حتى النبي يجي هدو سكا يجي تو اوكبا يشي اوكبا تو بيفا سيشي ايه حد بيو to sai suka ji nauyi ba su kara masa mai baya dai ba wani zai iya tunowa meye hikimar da annabi ya bada wannan gara masa har mutum uku har mutum biyu har wani hikimar ita ce za a iya samun mutum musulmi ya je ya rayu a wani wurin da ba musulmi wataƙila ba su wuce su biyu ba ba su wuce su uku ba ba su wuce su hudu ba ba su wuce su goma ba zai iya faruwa ka je ka zauna ka mutu a wannan wurin to kaga kana da buƙatar ka samu masu maka yabo da shaida da yawa ko haka ne ko ba gaba to idan mutanen da karaye da su gaba ɗaya ko su nau ma dubu ko ci taban hannu ba to kaga sai annabi ya ce ko mutum biyu ne in dai ka samu alhamdulillah wannan ma wata kofa ce ta rahama ko mutum uku in ka samu alhamdulillah ko mutum hudu in ka samu alhamdulillah dan Allah malam mutum yana karanta wannan hadisan ya kamata a rayuwarsa ya zama shi kullum yana faɗa da mutane ya kamata kuma ya kamata a ce kai a anguwar ku kai baka kula kowa yanzu akwai mutumin da ba anguwar su wallahi malam iyakacin sufurin ya shigo motar sa tinta class ne kawai kiwo alaji ya shigo to kawai shigo kafin yanzu dama an bude masa kofa gareji akwai wanda garejin ma da man da ina jin da tare kan shin motar ma take budewa akwai garejin da ana beep za ta daga ta bude akwai wanda da remote ake budewa saboda bai da buƙatar taimakon ka kai talaka mala akwai mutanen da wallahi tallahi ba za ka taba ganin su a jana'iza ba ba za a yi taron daurin aure a gansu ba dan sun fi karfin zuwa ba za a yi mutuwa a unguwa a gansu ba babu wani taro na al'umma na jama'a da za su fito ba su fitowa kuma da mun magana jam'i kan Allah ya bi kan sallar jam'i ba su da alaka da ita ba su fitowa sallah ba san masallacin da suke sallah ba ƴaƴansu ba ƴaƴan masuli ne ƴaƴan masu hali ne ko ƴaƴan boko ne ko ƴaƴan wane ne suna da tafkeken gida suna da filin ball a cikin gidansu in ma wani guri za su shakatawa direba zai dauke su ya fitar da su ba su alaka da kowa mala akwai mutanen da suke rayuwa irin wannan rayuwar wai kuma wai sun zaɓi irin wannan har ma mutum ya fi sha'awar ya je rayuwarin da kawai ba kowa kawai daga shi sai shi ta ya sa I don't like disturbances ba ya sa ya dame shi saboda yana da abin da shi samu nutsuwa ina fata ana fahimta ba ya sa a disturbances kwata-kwata ba ya so yanzu wannan riba ce ba riba ba ne wallahi mala in ka mallaki kuɗi fanta ba sama to da Allah idan an yi mutuwa a ringa ganin ka dan ranar da ka mutu a zo maka eh akwai wanda bai mutu ba kuma akwai wani wanda in ya mutu zuwa ake a biya mutane kuɗi su zo su binne shi ko kuma su zo su yi mai sallah sallah ga kyauta ne addu'a ma kyauta ne kuma mutunci ne in kana mutunci in ka mutu a zo ai ma in baka mutunci kuma su tafka maka rashin mutunci kai ma ko ba laifi suke da dan sun san suna da wani ticket da Allah ya ba su su yi baka dan alheri ne shi kaga wato human relation din da ake magana akai samun kyakkyawan alaka da makota samun kyakkyawan alaka da abokan zama jama'ar da kake rayuwa da su ya kamata kyauta alaka da su ba Allah hauce ne yana rayuwa shi kadai saboda wai yana da kuɗi ko saboda yana da mulki mallan yana da mai tayar mai da inji yana da mai wanki yana da mai masa goga yana da mai yanka masa ragwallaya yana da mai masa kaza yana da mai yanke motarsa yana da waye ne ne yana da komai shi gani yake tunda yana da kuɗi yana da komai amma kuma wallahi ba shi da komai din ranar da ka mutu da yaddar ubangiji tabaraka taala wannan manyan manyan abokananka da kake haduwa da su ko a kamfani ko a wurin taro ko wani abu ba su ne za su fara zuwa ba makotan kadi wannan talakawan su za a je a yi wa magana a ce Alhaji ya mutu a zo a taimaka akwai wanda ya mutu ai mutanen anguwar suka tafka masa akai tabi ce Alhaji ya mutu ce to ya mutu ko ai sallama mai gajinsa Alhaji Allah ya mata rasuwa to ya mutu ko shikenan sai an ji mafadin jawon do daren ce da Allah ba wanda yake ka duba malam tun a duniya ustaz tun a duniya tun a duniya kar kuma ta da hadisin da annabi yace ku mutane antum shuhada'ullahi fil ardi ku ne shaidan Allah a bayan kasa malam haka ba sai zai masa wanka ko na karama dole sai ƴan uwansa aka nemo a wani wurin aka sanar da su gawar da in ta kace muku daukar ta aka ta bude ta wani wuri aka ta gira iyaye wai shi ce ya bayan wasu aka ce wallahi mutane sun kiyawa ce to sai ku mai dishi can a can za a yi masa wannan ya nuna baya da kikkiawan alaka da mutane kaga malam baka da bukatar jan aya ko hadisi rayuwa ma za ta gara ka wallahi ku yi ku tsotsa ta kanku duk wanda yake jin ya samu mulki ko yana da kudi yana ga ya mallaki wani abu wallahi kana fatawa kanka lokaci ne alaji tausaya wa kanka ka tuna alaji ranar da zaka mutu a dauko ka daga gagadanka mai tsada ka tuna ranar da za a dauko ka alaji ba daga mu ba da motar da kake hawa ba ya hawwal an qaribin min qusurin muzakhafatin ila baiti turabi za a ciro ka daga tafkatakan benaye da babban gida da babban gado da babban daki da babban bandaki ya fa masallacin mu girma da wane ne da wane ne a fito da kai ga baki daya ai maka tsirara ba riga ba wando ko wasu wai za su wanke ka miskinai jama'a barin bako ne asalin ku je ku duba ku gani duk duniya ku gani galiba duk inda wani ya mutu kowaye shi ku duba kawai kasan makararsa su waye masu daukan makarar kai ka ga wani an yi mutuwa kaga wani babban basaraki wanda ake buga misali da shi yana rike da makarar dan uwansa basaraki ya mutu wallahi ba sa iya zuwa wurin ma tsoro suke gani suke an kai wannan shi ma da shi za a zo a kai shi ko ka taba ganin wani babban mai mulki ya mutu a kasan makaran nan wani ne babba irin sa yazo rike suna gefe wannan dai miskina wannan masu shara wannan talakawa wannan wani ne da wanda ake ganin ba su da amfani su ne dai suke daukan makaran wannan a aikace haka ya faru ashe suna da amfani ashe suna da amfani so dan adam da Allah ya yi shi kaka dauke shi wato bai da amfani ne wallahi yana da amfani a rayuwa so ku kyautata alaka ku da mutane sai ku samu yabon Ubangiji kuma wannan abin da mutane za su fada dai shine yake da tasiri wajen samun maka aljanna ko kuma ka samu wuta muna fatan Allah ya gyara mana dabi'unmu to wannan kira to sai Umar yake cewa annabi ya faɗa yace har mutum biyu suka ce mun ji kunya mu tambaye shi mutum uku ba wannan hadisi Imam Bukhari ya rawaito shi da Imam Nasa'i da Imam Tirmidhi wa Sahih al-Baihaqi wa Tayalisi da Imam Ahmad ali hadisi na uku ma min muslimi yamutu fa yashhadu lahu arba'atun min ali abiyatin jiranihi min ali abiyati jiranihi al-adnayina annahum la ya'lamuna minhu illa khayran illa qala Allah tabaraka wa ta'ala ku ta'ala wa tabarak قد قبلت قولكم او قال بشهادتكم وغفرت له ما لا تعلمون wanda Allah yake cewa babu wani mutum musulmi da zai mutu a samu mutum hudu su yi masa shaida daga masu gidaje makotansa dan Allah jama'a ku duba wannan hadisin ka duba coincidence duba dacewa da abin da muke faɗa annabi yace mutum hudu min ahli abiyati jiranihi al-adna yina ko al-adna yayini a samu gidaje guda biyu ko al-aqrabina al-aqrabina al-adna yina ko gidaje biyu ko kuma gidaje mafi kusanci da shi kaga ashe gidan makocinka na kusa da kai yana da tasiri madala ce a samu gidan makota kaga anan ba ce abokananka na kasuwa ba ba ce abokananka wanda kuke tare a Ingila ba ba ce abokananka wanda kuke tare a wuri kaza ba makotanka na gindin gidanka annahum la ya'lamuna minhu illa khairan sai ba san komai akan ka ba sai alheri ba ce wallahi sai Allah tabaaraka wa ta'ala yace karqabiltu qawlakum jama'a makocan sannan na karbu zancen ku akan dan uwanku ko Allah yace na karbu shaidar ku akan dan uwanku wa ghafartu lahu ma la ta'lamun kuma na yafe masa abinda zunubin da yake ba ku sani ba na yafe mashi ashe da dalilin makotan ka za a yafe maka zunubin ka bala to akwai wanda wallahi bisan sunan makocin shi ba bai akwai wanda bai taɓa ganin makocin shi ba ba ka da alaƙa da shi saboda ana rayuwa ta bariki kuma duba makotan na kusa wanda kake siyo inji generator sai ka kama masa daidai ɗakin kwanciyarsa da shi da iyalinsa ka danna mai salansa tana kallon gidan shi ta za haka ki kuma shi Allah ya hore masa generator sai ya samu kuriya ƙarshen gidansa daidai ɗakin makocinsa da yake kwana da yayansa da iyalinsa sai ya danna masa inji ana tada injin nan gaba ɗaya gidanka sai ya jijjige saboda gidan babban alaji ne haka fa ake ta rayuwa so ya kamata mutane mu ji tsoron Allah mu kyautata makocinmu abinda muka faɗa na daidai muna roƙon Allah ya mana aziki ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuma harshe muna neman Allah ya mana afuwa da rangwame subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wannan bawo Allah yana tambaya yana cewa ina so a yi mana bayani dangane da hukuncin da kuma yadda ya kamata a tsayar da gemu a bisa sunna na farko gemu yana cikin halitta ta dan adam ta namiji mana yadda ta namiji Allah yi shi cikin kamalarsa da halittarsa shine yana da gemu ina fatan kuna fahimta akwai gashi da aka ce a ciccire a jiki gashin gaba gashin hamata da gashin kai duk wannan ya halatta a aske su a rage su a shari'a amma gashin gemu baya cikin gashin da aka ce a cire shi sai kuma gashin baki da annabi shi ma ya ce a dandatse shi so me tsaye da gemu shine a bashi idan ya tsuro a bashi a gyara shi shine kamalar dan adam saboda dalilai kamar haka na farko manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana faɗa cewa qul liha warku shawari ya ku al'ummata ku cika gemu kun ga ku tauye shi ta ku cika gemu warku shawari ku danda sai gashin baki kaga na umarni ne da annabi malamai suka ce idan annabi ya umarni dole ne ya bi ku cika gemu ku danda sai gashin baki sannan malamai suka ce cire gemu kama ne da mata cire gemu kama ne da mata kamar kana kokarin ka sa kanka ne a layin mata kai ko ba mace ba so ko manzon Allah ya haramta kamanceceniya da mata shi yasa ma ya la'anci ɗan daudu yace la'anallahu almutashabbihina min ar-rijali bin nisa wa la'anallahu almutashabbihati min an-nisa'i bin rijal Allah ya tsine wa maza da suke kokarin kamanceceniya da mata namiji kokarin ya rinka sifa irin ta mace magana irin ta mace sanya sutura irin na mace ko fitowa mazhar yanayi ko motsa dress dinsa irin na mace wannan tsinuwa ne a kai sannan kuma Allah ya la'anci macen da take kokari ta mai da kanta ne namiji sai malamai suke kawo wannan hadisin cikin tsoratarwa wajen aske gemu da yanke gemu sannan abu na uku tunda Allah ya manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama da arna da musulmi sun yi bayanin sifar annabi dukkan su sun yi bayanin manzan Allah yana da gemu ba wanda ya ce annabi bai da gemu wannan da dan ahlus sunna da dan bid'a da na sama da na kasa da na gefe na ko ina kowa ya yadda annabi yana da gemu har ma aka ce ana gane karatun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama idan yana sallah karatunsa na azhar da al'asr da motsin gemunsa suna baya fa amma suke ganin kafarsa da fadin gemunsa yana kada yana kaiwa da komawa so shi ka yi mu sunna ne kuma addini ne kuma ibada ne Allahumma illa wanda yake cikin larura akwai wanda suna da ciwo ba sani ba kar duk wanda kaga ya asiye mu ka dauka ko baya san sunna ne la akwai wanda larura ta sa akwai wanda yanayin aikin sa ne yanayin aiki kaga nan ba laifin shi bane laifin ma'aikatacci ko laifin gwamnatin ne da ta sanya ba za a barje mu ba so wannan kaga zaka yi masa uzuri wala Allah lokacin da ya gama aikin sa kaga zai iya zuwa ya bari ala ayi hal abu ne mai kyau kuma sunna ce mai karfi barge mu sai ne wanda bai barge mu ba kar a dauka kuma ko ba shi da imani ne ko ba musulmin kwarai bane ko da makamancin wannan a'a lalle dai ya bar sunna mai kwari jawabi kuma tilas ne sannan akwai masu izgilanci wa masu yemu waɗannan ashaddu yin izgilanci da gemu yanzu ya fi yawa akan wato taba mara gemu yanzu kama ka aski gemun kama ka fi zaman lafiya a cikin mutane akan ka bar gemu wanda kuma the reverse is the case kaga an canja abu yawa so ba daidai bane yin izgilanci wa mutum da ya tsaye da gemu dan mutum ya tsaye da gemu a matsayin sa na musulmi kuma ya ce zai bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kamata ka sauke shi ba in ka sauke shi ka sauke annabi ne ba da buran nan gashin dan kawai ni ba na bar ina tunawa dan annabi ya ce in bari ko ba ka bari kuma Allah kalli a bambance ni da matata ko da daddare aka zo lalubawa ka gane ko ba ka bari ba so dai kenan sannan kuma kamala ce ta nemi shi shi fuskar nan ta cika da gemu na abun kwarjini ne ina fata ana fahimta to wannan kenan so wannan dai shine ina fatan za a bar gemu akwai kuma wanda suke zuwa suna shafa mai lokacin zuwan su bai ba yan gaba dai gaba dai sai ya shafa wai ya turo to shi kuma wannan shari'a bata dora maka ba to wanda yace ka dai wai sai ka dai ka shafa wani mai saboda wannan saboda gemu gemu kamala ne a wuraren da ake da addini sosai kuma ya kamata samarin mu mawala na samu labari a mata masha Allah tabarakallah an ba ku ne cin hanci an ce yanzu samari ɗan mata sun fi son mai gemu yari ya budurwa ta ga matashi da dan gemu nan masha Allah sabon fitowa ma Allah nake ya maka ka san muna wazi yau mata kamar yadda muke muku muna yawa mata muna rubutowa da mai yadda zaka gane a ce wallahi masha Allah da dan gemu sa wallahi ya ga ka san wani credit ko ba ka bane ba to in ba ku bari dan Allah ba ko bari dan neman Allah ya taimake mu shi kuma wannan ko wata mata ce ko shi wani ne ya rubuto ce wai dan Allah shin akwai wani fifiko ne tsakanin matan duniya da na aljanna ai kwarai kwa in dai matsayi ne da daraja an ce matan duniya sun fi ina fata na fahimta matan duniya in dai sun shiga aljanna din to suna sama da kurun din din yawa amma tsarin halittar su kuma daban ne gaskiya to wannan kuma nayi bayani kuma ba zan maimaita ba yawa wannan yace Allah ya jarrabe su da mahaifiya wacce gaba ɗaya ta bata so a gaya mata gaskiya kuma bata so a yi mata nasiha yace tana aikata abubuwa na laifi amma su suna tausaya mata a matsayin su na ƴaƴanta idan suka yi mata nasiha kawai sai su ce wallahi fita tsiri musu albarka to wai me ya kamata su yi ya kamata mutane su gane cewa ita tsinuwan nan fa tana aiki ne in an yi ta akan gaskiya yanzu dan mutum yana kan barna a matsayin sa na gaba da kai sai kai kokarin gyara shi a kokarin gyara shi yace ya tsine maka albarka ba abinda zai same ka ai tsinuwar mai tasirin ta din shine Allah to Allah aka saba wa akai abinda ba daidai ba kace a gyara to kuma sai wani yace Allah ya tsine maka to Allah kuma sai tsine ma zai tsine maka ba ai aikin da kai ai Allah ne yace kai so a nan gurin akwai abubuwan da iyaye wani lokacin suke wanda kuskure ne da karancin fahimta haka kawai idan yaro ya saba ma wai sai ka ce wai zan tsine maka sun dauki wannan abun a hannunsu ko yayi daidai ko bai daidai ba ko kuma wani dan bid'a ya zo ya ziga ka saboda danka yana zuwa masallacin sunna yana jin karatu bai tafi gurin kallo ba bai tafi cikin ɗan shayi-shayi ba, yana ɗaukar littafi yana zuwa karatu, wani malami yana koyar da shi Qur'ani, kawai sai wani ya zo ya zuga ka ce ai ya zama ɗan izala, ko a ce ai ya zama ɗan sabon addini, kawai sun yi kira yaron ka ce in baka daina zuwa nan ba sai na tsine ma. Kaga wannan bai da dalilin da zai hana ka ibada. Dan annabi ya faɗa la ba'atul makhluqin fi wasiyatil khaliq. Addini fahimta ne duk wanda ya gamsu da wata tafiya da hujja da dalili sai a gane shi. Amma wani ya ce kai ba karatu kake zuwa ba, da ba ka zuwa karatu, da ba ka zuwa sallah, da majalisa kake zama, yanzu Allah ya gane da kai kana tafiya dan wurin karatu magariba ka da isha'in ka, Allah ya taimake ka da karfin zuciyarka a sati kana zuwa wani wuri ka bawa Allah lokacin ka. Kawai sai wani ya zagaya ya je samu mahaifin ka ya ce to mutumin ka fa ya fara zuwa wurin mutanen nan zai halaka. Kawai sai a zuga baban ka, ni ne da yawa bana ganin laifin iyayen zuga su ake. Sai wani ya zo ya zuga mahaifin ka ya ce wallahi alaji danka zai jawo ma bala'i. Mamaki fa akwai mashayi a gidan amma ba a yi mai magana ba, akwai barawo ba a yi mai magana ba, akwai menene ba a yi masa magana ba, to wannan dan ya ce zai tsine maka zai lance ka wannan tsinuwa da la'antar ba za ta yi ba, amma duk da haka ka zama mai siyasa, ka zama mai iya magana, kar ka zama ba ka da tsari, in yayi kokarin yi ma faɗa sai ka yi kokarin fahimtar da shi ya gane. Ina fatan kana fahimta. Akwai lokacin da wallahi ba inda zai da kai, in ka girma ka kai wani manzali ka yi iyali ka yi gidan ka san ma ina kake sallah, ka san ma ina kake zuwa karatu. Kai kokari ka nuna masa rayuwa a wannan lokacin mutum bai da commitment da addini hadari ne. Wallahi malam a ce a waye gari gaba ɗaya rayuwarka ba ka fashin zuwa kasuwa ba. Ka tsaya ka yi tunani ɗan kwana kullum sai ka je kasuwa. A gona abokina ɗan kasuwa ne a ranar da abin nan. Na ce wai kai ni ba ka gajiya zuwa kasuwan nan. Koran sallah wallahi sai ya je. Kasuwa kasuwa ya ce wallahi malam ba a gajiya. Amma masallaci karatu kuma zai ta fashinsa. Lokacin da ya ga dama. To Allah ya rataye zukatan mu muna san saboda kudi ko? To yanzu dan Allah malam kana zuwa kasuwan nan kullum ko kana zuwa wurin aiki kullum. To ba za kuma kai kokari ka fi karfin zuciyarka a ce a sati kana da dan wurin karatu kuma da kake zuwa baka dan samu gyaran imaninka? Ka dan samu yadda za a seta maka addininka? Kai yanzu kawai kai ta rayuwa baka da wani malami da kake zama a gargashin sa kana sauraron ilimi dan Allah. Amma ba kana da likita. Gabashin lafiya ta ma ko iyalinka ba kana duki da kake buga masa waya, amma baka da malamin addini baka da shi, akwai wanda bai da alaka da addini gaba daya, wani ko Qur'ani bai da shi wallahi tallahi a dakin sa a matsayin sa musulmi wallahi bai da Qur'ani in su ce wallahi bai da shi saboda bai karantawa. Yanzu ya kamata bai wannan rayuwar ba daidai ba ne, so ya kamata mutum ya tsaya wa kansa lissafi ana taɓa cin ana taɓa nan sai ka ɗan yi wa kanka tsari, so ka zama mai hikima da basira wajen mu'amala da iyayenka. Ka ba ta haƙuri kawai ku kyale ta tana barna dan za ku yi baƙin ciki ranar da ta mutu tana aikata wannan barna. Yanzu akwai wanda aka zo aka yi min fatawa ita mace ce mace ba za ta tsohuwa ba uwar wata ce. Gashi ta girma da mutunci da komai amma kuma har yanzu bata daina abun yara ba. Da ƴaƴa da komai amma kuma tana fita ana lalata da ita. Da ƴaƴanta sun girma, ƴaƴanta ƴan mata sun kai munzalin aure, ƴaƴan sun ki auruwa. Ba dan komai saboda tana yawo. Yanzu a zo da mota a dauke ta a tafi da ita. Ba daɗi, ƴaƴan nan suna gani abun ya gagara. Sun yi. Akwai wallahi yaron da yazo yana kuka yake can wallahi malam mafiya ta faru ce wallahi. Wallahi malami da shi ce wallahi malam karuwar ci ta. Ni na san karuwar ci ta. Ce malam ya san da ita kuma wallahi ita ce ta yi fai. Saboda ku da babana. Kuma ta shi karuwar ci malam ya san da ita wallahi malami shi yake ya mu wannan. Kuma ya mutun zai da wannan. Jaraba ba ta da daɗi wani abu an gaya ma wato kai Allah ya sauke. So gaskiya tsakani da Allah iyayenmu suna da haƙƙi akan mu mu dora su akan daidai. So wannan tsinuwa ko wannan Allah an tabi zai ba kuma maganar idan ya zama kai ta kamata da amfani ka wucinta wani mana ka sa yayanka ko wani babanka ko wani babbanka ko wani dan uwanka a ce maka aje ayi abin nan aje a wani college aje ayi masa nasiha. Kwanan nan wata daliba bi munasaba ita ma ta zo same ni take cewa ta yi mafarki ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sakon da annabi ya gaya mata a mafarkin ta ba wai na ce mafarkin ta gaskiya bane bata wace aka tambaye ni nake ba ku labari da hikaya nake muku abinda annabi ya ce mata ta je ta gaya wa ma'aikanta fa ya kai adalci a tsakanin ƴaƴansa ne na zalunci kawai sai yana gama mata wannan abin kurum ta farka ta dinga ganin annabi tace wannan abin ya dame ta tana murna ta ga annabi kuma amma tana bakin cikin ga sakon da baban annabi ya gaya mata ga baban me yake faruwa tace eh gaskiya ne da mu kuma akwai wannan kar matsala akwai babban yayan su da manyan wannan aka su suka zubdukan akan dukiyar uba yesu sai motocin da suka ga dama da kudin uba sauran na kasa kuma sai sun ci sa'a wani lokaci in sun yi surutu ai ko musu 2500 sai raba 2500 ko 1000 ko 2000 shi kuma babban yaya ya gina gida ya sai mota sabuwa ya kai matarsa umra dan nan matarsa ya yi musu kaza ka gane ko yana ta harka yana ta mu'amala kuma didda kudin uba uban zai ce a je ai kaza ko banki za a je shi babban yaya sai dauko kudi so idan ai uban ya aika ya ce a raba musu 100 ƴaƴan mata ko ƴaƴan sai ya ba su 30,000 ya soke kuma suna jin tsoronsa ba sa iya zuwa su je su gaya uban mala to hatta kai ga wasu sun haƙura suna gaya uban sai ya rinka cewa kun haƙuri yayanku ne ya za a shi ne baban to abin yana da musu take tabbas wannan abin yana faruwa amma tana jin tsoron in ta gaya uban ba ta san hukuncin da zai biyo baya ba ya za ta yi kai yanzu ne za ka ce mata ka ji ko ka tuni na farko zai shiga tsoro amma kuma tsoron zai sa ya gyara kun san wannan matsalar fa akwai ta ana yin ta a garin nan babban yaya ya zama ya haddabe komai yawwa saboda shi babban yaya ne kudin kuma yana wajensa cek yana hannunsa harkokin kudi duk suna hannunsa zai san motar da ya ga dama ya je auro ya niyyar da ya ga dama gidansa abin da yake ci a gidansa gidan uban ba a ci rigar da shi babban yaya yake sawa uban ma baya sawa idan an zo dinkin sallah kayan ƴaƴansa daban kayan kannansa daban kayan matarsa daban kayan iyayensa mata daban akwai su suna nan da yawa suna wannan abu da yawa ko ala kawo wannan kukan kuma kuma zalunci ba ka da ƴancin da zaka rungumi kudin mahaifinka kai ta masha a da su alhalin waɗanda kuke ciki ɗaya ko kuke uba ɗaya ko kuke ɗaki ɗaya su ma yanda kuke ɗa kuma su ma haka suke yaya to ana wannan abu yana faruwa ni dai abin da na gaya mata a takaicin takaicewa zai yi wa mafarkinta daidai ne zai iya kuskure ne amma dai mu kyautu zato mu ɗauka daidai ɗin ne wataƙila wa'azi ake so a yi wa uban idan ba za ta iya mata rubuta takarda ta sa a kwamfuta a rubuta mata na da ambulan kawai ta sa canza lamiri ta ce wani makoci wani ɗan uwa wani na kusa da kai ya mafarki da manzo Allah annabi ya ce a gaya maka adalci tsakanin ƴaƴanka ya ce sai kuma ki san wa zaki aika dandan kana je a tsare yaron a ce wa ya ba ta takarda muna fata Allah gyara mana halin mu wannan bawan Allah yake cewa akwai wata dabi'a malam da mutane suke yi dabi'ar da ana cire ta al-istimna istimna shine mutanen da mutum da bai aure ba yake cikin gaggafar sha'awa sai ya ringa amfani da gabansa ya ta wasa da gaban shi har sai in ya zubar da mani sai ji daɗi wasa da gaba har mutum ya fitar da mazi ai mani sai kamar ya yi lezi ya ce an ce an ruwaito wani daga cikin malamai magabata yana yi to yaya hukuncin wannan to bai halatta ba bai halatta ba kowaye ma aka ce ma yana yi din bai halatta ba kuma duk abin da yake annabi ya hana to ya kamata a nisance shi wataƙila shi wataƙila ko hadisin bai zo masa ba ko kuma yana da wani uzurin da ni ban sani ba kai ba ka sani ba akwai abin da za ka akwai nassin da yana amma wani wataƙila yana da wani uzurin da yake ciki Allahu a'lam ba sani ba yanzu shi Allah zai tambaya kai Allah ba zai tambaye ka akan shi ba so sai ka daina na taɓa karanta wasu maganganu na malamai da daɗewa akan wannan al-istimna din cikin illolin wasa da gaba har mutum ya fitar da maniyyi to kaɗan daga ciki shine na farko yana sababa mutum ciwon gaba mutum rayuwarsa wataƙila ƙarshen rayuwarsa zai kamu da ciwon azzakari to kare ko yana da muni ko asibiti aka je aka ce me yake damun ka aka ce sai ka kwaɓa wandon ka likita ya gani ai ka shiga tashin hankali ba daɗi to malamai masana da likitoci da malaman addini sun fada cewa yana jawo ciwon gaba ciwon azzakari da wanda suke wannan dabi'a sanan na biyu yana hana haihuwa lokacin da kake kakkada wannan gaban naka haye yake tashi yana kana fitar da wannan din to malamai suka ce sinadarin haihuwarka yana ta fita kana zubar da shi kuma yana tafiya kalamin kana wustin dinsa saboda ko ba jikin mace yake shiga ba na uku yana rage karfin namiji mugun rage karfin namiji dan lafiyar namiji shine zama yana da kuwatul ilaj ne kuwatul ilaj yana da karfin da zai sadu da mace duk lokacin da namiji ya wayi garin ba zai iya saduwa da mace ba to iya reni ya tsare tsakanin sa da matar sa reni saboda ga ka gata tana da bukatar ku alakar auren amma baka da karfi karfin fa ba da tuwo bane yawa ba karfin tuwo bane daga mutum kato da abin da ka dauka ba dawa ne shi wai akwai katon da yake shirme ne bai ya komai so wata lafiya ce da Allah ubangiji yake ba wa kowane da namiji shine lafiyar sa kuma dole sai mutum ya samu lafiyar gaba sannan ne zai iya saduwa da matarsa ya biya mata bukata na shari'a ba tare ta ji ta yi wannan ba to duk wanda ya fata samartakar sa yana wannan to yana rage wa gaban shi karfi saboda ya ci tayar da gaban sa ya ci tayar da gaban sa har gaban ya gaji da tashi kuma in gaban nasa ya tashi kuma a banza to sai zo masa illa a ƙarshen rayuwarsa ba zai iya biyan bukatar matarsa ba duk matan da ya aura sai sun gudu akwai matar da ta yi fatawa take cewa idan sun zo da mijinta sai dai ta yi kuka shi ya kuka kullum idan ya zo gabansa da ita yanda ka san wato hanji na tinkiya ko gaban azakara to haka gaban mijin yake zama yayi ya sadu da ita duk abin da za ta yi masa wallahi bai zai samu karfin da zai iya saduwa da ita ba tace haka zai ta kuka yana zubar da hawa yana sharewa ita ma tana kuka tana zubar da hawa tana sharewa shikenan kuma har gari ya waye ya samu matsala kenan to wannan neman maganin sa ma tashi hankali ne dan in ka je kafin ma kai wa mutum bayani ma kana cikin kunya ya za a ce karatu kun ga akwai illa ko a jama'a da siwa ba a jama'a ka hadisi ba a jama'a aya ba wayewa da sauransu akwai illa to jama'a suna yin wannan abu musamman samari da suke cikin gafin balaga ba su yi aure ba sai su rinka amfani da wannan wai suna ganin wai ba su yi zina ba ko na muka wuce wannan mutum ya je neman aure cike ne mu aure akwai kuma waɗanda suke yi fitina Allah ya sauke kun san ana barna akwai wanda kuma suke sai mutum ya samu mace ko shi ba zai ji ba saboda yana jin tsoron wannan tsoron kada ciwon kanjamau ya kama shi wannan wani ne wanda shi yana yi yake bada labari yace abin da suke shine sai namiji Allah ya kiyaye mu wala sai namiji ya je gidan mata sai tara mata biyu mata uku sai je zarara sai sa kurusi ta masa wasa da gaban shi ita zubar da mani wannan ta gama biyata wannan wata gama biyata ya samu biyan bukata akwai masu yin wannan da yawa ina gaya maka da yawa wai kaga tunda Allah ya ce kar ayi zina ai kaga shi bai je zina ba amma bari ya je wancan abu to wata ɓangare idan ana gaya maka ana yi ba ta da ke so wannan baka shawara ya kai dan uwana ka nisanci wannan abu kuma magana aure din da kuke gani kullum mutum ya tsaya ya duba wa kansa rayuwa abin da ya dace da shi wallahi auren nan ba karamin rufin asiri bane ga mai addini fa wanda yake da addini yake jin tsoron Allah wato Allah ya halicci dan adam iya da sha'awa kuma ita ma mace Allah ya halicce tana da sha'awa yanda kaga wato mayan karfe ne in ka ajiye mayan karfe da karfe ka ajiye sa nan a hankali zaka ga yana matsawa a hankali sai fa san ba shine zaman lafiya haka ne ko ba ka bane to haka Allah ya halicce mu ko ku kulure da wannan wannan sha'awar fa abu alfahari ne idan mutum yaji bai da sha'awa to wallahi ya tafi ya nemi likita duk wanda yaji bai da sha'awa shi ai bai da sha'awa wannan ya shi bai da sha'awa to kana da matsala kenan sha'awar lafiya ce to amma sha'awar sai Allah izarrabe mu da ita aka ce ka kashe ta hanyar halal ya mata nan ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba har hudu in ma da a ce al'amuran suna tafiya daidai ma har da makwarkwara ko ba ka bane ba duka dan ka sauƙaƙa kai ne ba ga namiji ya jera mata hudu halal malak nashi dan me dan kai ne ya farka
to wani yanzu gani yake wai kai aure wai kai ka shiga matsala wai gani ake ta wani aure kai kau ai ka shiga matsala wato tunda kai aure ka riga kai rijista ka bulaye wahala to amma kuma ba kai auren ba kuma kana bi iyayen mutane ana tallala ta ƴan mata bai aure ba amma kuma bai kame kansa da hira da iyayen mutane ba sai ka tsare iyayen mutane budurwa ka bata mata lokaci ka bata mata rayuwa kai ne yake maye ne hakkun kuma ma sai kai shawarta tunda maye ne kai wallahi akwai wanda har zawarawa yana saurin amma yana bibiyar zawarawa saboda jarababban yake shi me ya dadi kuma na sha biya muku dalibai wajen karatu kun ga auren nan in mutum ya ga abu ya mai gubutu ko kai cikin gari ne gurin zama da wahala akwai can wajen bacirawa wannan wallahi sallahi kuwa akwai can hanya in ka shigo Kano din nan wajen Maliri kafin Maliri nan wannan farawa da malam nasidi din da akwai wurare wallahi guda za ka samu a 25,000 a shekara guda me ya zafi kai ma dan Kano ne inda nan Allah ya waye ka wanke roba kurin ka shigo gari ka zazzagaya da matar ka ta bai kuma ka ba kuma idan yar garin nan ta gagara dan ana kuka dole mu ta wa'azi ya yan garin nan yanzu sun tsada di yar Kano tsada yan Kano ita kudi ce kudi haka wani ya rubuta a Facebook yace matan Kano sai fadin rai da shegen son kudi na mutu kuma sai ta da kaza kaza sauran su idan ta gagara tallaka kauyukan nan na rantsi da Allah ka gane ba ran faɗi sunan kauye kar wani ya ce sai na faɗa ba amma ni na sani yawa muna zuwa wasu ka kauyukan nan muna gari ga sunan mallan ƴaƴa matan da kauye masha Allah wallahi wata ka gante da kaza ita tai kanta amma matsalar ta kauye take wannan ka dauko ta mallan ta ci abinci a garin nan ta gyaru wannan yake cewa wai wani malami shi kenan bari bar magana haka dan kada abin nan saboda kowa ya tsaya wai sai ya aure wai yar garin nan ka dafa kauye mana ka je ka samu su ga suna sauki cikin sauki wallahi sai ka je ka samu kuma wani ya ishe zai ma gadara kai ma mata ne karo an san daga ina ka kawo to wanka ka je ka bakin danja da ita kai ma matar ka ne wai shi kenan ba na'am wai wani malami wai ya bashi fata ku ji wannan wai wani malami wai ya bashi fata wai ya ce wai kallon matan halal ne to ni kuma yanzu so kake in ce maka me kaga wannan mai tambaya jinin da aka yi na cikin matsala ne wallahi saboda kaga ya mun tambaya akan hukuncin wannan fa di akan sa ne bayani kuma yanzu kasa kuma da dan larabcin sa wai wani malami wai ya ce masa ba haram bane kallon mata kai ka baro can an kashe ka baka gaba mutuwa ba ka kalli ko nan gobe so haram ne alqur'ani ne yace kar a kalli mata kul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum wa kul lil mu'minati yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum aya ce shikenan ba wani dogon turanci wannan yace mai hukuncin rage shekaru saboda tafiya service motar kasa ko kuma ne dalili haka to magana motar kasa din nan ne kaga dai ba Allah ne yace a ji abota kasa ba an gani tsari ne na kowace daula kowace kasa da sauransu kuma sai suka sa wasu shekaru suka ce sai mai wannan shekarun zai je yayi a duniyance idan kai haka a tsarin su da suke wannan kai haka yasa a ce ka ya inci bai kamata ka rage shekarun ko ka tsara shekaru ba to amma a wajen Allah tunda ba aikin Allah bane ni ba fahimta ta ba nasi bane ba aya ne ce ai ba zuwa haji bane ba zuwa umra bane ba kaza ba sauransu a wajen Allah ni a wuri na ni ban ga laifin shi ba me ban ga laifin saboda ba inda nasin da zan ce haram ne amma ba mamaki a kara gaba wani malamin ya iya cewa haram ne ko kuma halal ne kamar misalin watakila makaranta ne wani ya bude ko wata jami'a za a shiga sai a ce ba wanda zai shiga sai mai shekara kaza da sauransu kuma kai ka cancanta kana da wani abu ko na aiki ne za a dauka sai a ce sai mai shekara kaza ko ba wani dalili kawai ra'ayi ne watakila a turai aka je a ga turawa suna wannan ko ma ko saboda jama'a sun musu yawa dan su rage sai aka ga kawai wannan dokokin da sauransu su a wajen masu aiki suka kama ka kaya inci amma a wajen Allah ba da dalilin da zan ja maka aya ko hadisi in ce ka aikata haram to amma dai kenta dai karkai din dan ka zauna lafiya shi ya kuma ka sauki wannan kenan so yan wani anan zamu dakata muna mika taziya ya kamata mu yi tun da farko ma mun sace mun zamu ci farko muna yi muku taziya gaba ki dayan ku dukkan musulmin Najeriya gaba daya da duniya dangane da wato ta'addanci da kai mana a satin da ya gabata na kashi dan uwa malami cikin malamai masu da'awa akan sunna masu kokarin da mutane gaskiya iya daidai abin da Allah ya fahimtar da shi shine Sheikh Muhammad Awwal Albani mutumin Zaria muna fatan Allah ya jika malam Awwal ya karbi shahadarsa kuma ina ba ku hakuri wa baki dayan ku Allah ya ba ku hakuri Allah ya ba ku juriya da dangana dan duk wani mutum musulmi yayi rashi da wanda yake ahlus sunna da wanda ba ahlus sunna ba tabbas an yi rashi dan ko wannan ba wai taba ahlus sunna bane taba musulmi ne gaba ki daya amma kuma za ku gane nan gaba kadan ku gane cewa da musulunci yake fada ba wai da ahlus sunna ba saboda wasu sun nade hannu suna ganin abin bai shafe su ba wasu ma hasala murna wani ma ya rubuta a Facebook yana alhamdulillah an rage mana waɗannan mutanen masu kaza da wayewa da sauransu alhamdulillah na ji daɗi wani ne ya fada ya ce wai shi dan dariƙa ne ko wani dariƙa da yake ya fada maganganun kuma wani dan uwan sai ce to in dariƙa ne ni na fi ka dariƙa yace wannan malamin a matsayin na dan dariƙa ni na karu da shi ina amfanuwa da shi akwai inda nake karuwa da shi kuma musulmi ne kuma a wurin mu yan dariƙa ba kafiri bane so tunda an kashe dan uwan musulmi kuma dole mu nuna bakin cikin mu da damuwa da addu'a ta Allah tsine albarka ga wanda ya kashe shi yace kuma duk wanda yayi amfani da sunan dariƙa yace yayi murna akan kashe wannan to mu kansa i wakilta ba kuma dariƙar i wakilta ba to ana samun daidai ku irin wannan abun ba shine ya dame mu ba amma dai ina so mutane su gane cewa wannan ina duna mana wannan hanyar da ita ce ta daidai wallahi rantsuwa tsakani da Allah mutuwa akan wannan hanyar ba babu ribar da ta wuce ana al'alli ustaz duk wanda ya kashe kafa ya wuce da kai gaba ɗaya zunubin ka addibi Allah da masa haka zaka je kanki to me fi riba kuma kaddarar ubangiji mallam ba wanda sai kara kwana dai ko biyu yau zaka mutu ko dai a kashe ka ko ka koma gida a tishawa ta karka ko kuma sauran gidan ka cije ka da iya kama ka kafin asuba yi ka mutu ko kuma wata ka ce kulikulin kubra ko rakiya ko hinde ya kai ta kashe ka ko typhoid ya kashe ka ko ciwon malaria ya kashe ka ko wani barawa yazo ya kashe ka ko kaza ko kaza ko kaza ko kaza mutuwa kwaya dai shi amma sabubban mutuwa suna da yawa ko ba haka bane yawa mutuwa kwaya dai shi amma sabubban ta menene suna da yawa so dan wani ya mutu ko ne bai ne barna wai wani ya mutu wallahi saboda kai ma kana hanya baba na ya mutu baban ka ya mutu kaga na ya mutu kakan ka ya mutu ina suke suna ina da wannan masallaci dan da shekaru 70 da suka wuce ba waɗannan mutanen bane anan masallaci ma za ka ce babu shi ko amma mutane suna rayuwa da to ina suke yanzu ba sa nan kaza ga yaku gani sun tafi to mu wani ne za a zo lokacin daga baki ɗayan mu yan wannan zamanin za mu tafi sai dai mu bar ƴaƴan mu da jikoki mu tare da murna da haka ke wannan wana ko wannan malami wallahi malam mu masa murna shi kan ya dace da mai yaro ki Allah tunda aka shi wanda fara ce yana fatan Allah ubangiji shi masa arziki da mutuwa irin ta wanda ba ba lokaci amma za mu zo kan wannan littafin akwai bayani akan ash-shuhada na rantsa da Allah an yi bayanin wanda suke shahada sai kai buri ina ma Allah ya taimake ka kai mutuwa su shahada dan shahada mutu shahada annabi kansa sai ne wurin Allah ya taimake shi mutu shahada a kashe shi kai ya mutu akan gadan sa haka annabi ya faɗa yace yayi burin lawajittu an ukkal thumma uhya thumma ukkal thumma uhya thumma ukkal thumma uhya yace nayi burin wallahi yace da abinda daga falalar da Allah ya tarar da ya tanada wanda suka mutu shahada yace wallahi nayi burin hadisin bukhari yace nayi burin a ce kashe da akai a rayuwata na dawo a sake raya ne zo duniya a sake a kashe ni kuma duk in ga da dawowa kuma duk a da raya ne kuma a kashe ni haka Annabi ya faɗa ce sau uku
so hure ne wannan mai kyau muna fatan Allah ya biyo mana Allah ya karbi shahadarsa wanda kuma suke ta wannan abun suke ta kokarin ganin cewa dan samu biyan bukatar su za su ta kashe malaman addini ne shikenan dama an yi fada da Allah a bincika a tarihi wanda suka yi fada da Allah sun ci nasara a bincika da musulmi da kafirai a bincika da ai ba yau aka fara fada da Allah ba wanda suka fada da Allah sun ci nasara ba sun ci nasara ba ko yanzu kuma ba za ma ku yi ku ci nasara ba kuma wannan mutuwar kuma ko yana mutuwa kuma wasu za su da fahimta yanzu karfe ya dake warwasan kansa din malamin nan wani ma da baya ji yanzu yake ci kuma da yawa daliban da suka yi kishin yanzu ma yanzu za su mai karatun su ma kuma na kasan sun fi saman fitaratsi na ranci da Allah almajiran da ya tafi ya bari na ranci da Allah sun fi shi tashin hankali ma in dan wannan ne ake yi to a zo ba gani haka kuma Allah yake kawo kowane zamani da wadanda suke tafiya da su ina fata ana fahimta kuma mu in an kashe mu akan hanya Allah wannan abu ne mai kyau abu ne da muke so an ce maka mana wala ma ka sani sallar kake ko Allah ya karba ko mai karba ba sadaka ya karba ko mai karba wani ya zo ya kashe ka huta shikenan ko za ku gani manzo Allah ma ya bar duniya an daina addini ba ga shi ba yana mai zuwa na addini muna ta gugurma to kuma dan wani malami ya wuce sai ya daina addini sai ya je da dawa ta abin nan mai mulki kuma tunda akai duniya ake mulki akwai wanda ya tabbata akan mulki to wani matsala a cikin wannan kuma wallahi malam gugurma yanzu aka fara ta babu gudu ba da baya Allah ku ta kashe mu wallahi ku ta kashewa wallahi jira da zamu fito gida na rantsi da Allah muna addu'a ba mu tsammanin la Allah zamu koma gida wallahi wallahi duk ranar da muka kwanta a gida muna tsammanin ba mamaki wani zai kashe mu wallahi wallahi hanya muna tsammanin wanda zai ke buge mu wallahi mu mun yadda da wannan mun sai wannan tuntunin wallahi kawai muna tafiya ne mun san ala qadarillah rajulun ala qadarillah wa nanamu ala qadarillah wa namshi ala qadarillah sai mu daina ba za mu daina ba dazu da muke magana dan wani malami da Jaurawa akan wannan abu yace wallahi malam Abdullahi yau shekara ta kusan 20 ban taba fita daga gidana nake tsammanin zan dawo ba saboda ni na san muna da abokanan da ba nake mutu sai ya kamata ku sani duk malamin sunna na rantsi da Allah idan ya fita daga gida sai ya bismillah walajna wa bismillah kharajna wa ala Allah rabbina tawakkalna shikenan ka muka kashe mu kai kuma ka rayu a bar mu mu faɗi gaskiya mu ja aya mu ja hadisi mu shari'a a kashe mu ƴaƴan mu su taso almajiran mu su taso dangin mu su taso sai mi shikenan da a ce in ka kashe mu kai zaka tabbata doka ta gama da mu to amma in kashe mu kai ba zaka tabbata ba sai mi a ce tafiya wallahi wallahi a ce tafiya muna fatan Allah ya biyo duk wanda suke mutuwa shahada Allah ya taimaki musulunci da musulmai Allah ya mana afwa Allah ya mana rangwami subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum